da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan maraicin na ranar Talata 18 ga watan 8. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage,
Yusuf Aliyu Harade,
tare da ni Maryam Dauda.
Yau rana ce da yau da gobe ke tattaunawa akan ilimi da fasaha da sana'a. Kuma a yau din zamu ci gaba da tattauna batun tabarbarewar dangantaka tsakanin malaman makaranta da daliban su.
Kowace rawa malamai ke takawa wajen tabarbarewar dangantaka tsakanin su da dalibai.
To amma dan Allah, yanzu misali a matsayin ka na malami, a ce yau kai kana da diyamaci kawaye gari saboda matsala na rashin fahimtar karatu da wuri abin nan. Yau a ce kawai kana zaune ka ce ga dan uwanka malam wani, saboda iyaka ba za ta yi fasin ba, ya je ya neme ta wani hanyar da ba su dace ba. Sannan kuma a ce wai ita ta yi fasin ya zai ci saboda Allah.
Yayin da shugaba Muhammadu Buhari ke kokarin yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya, mutane da yawa sun dauka matsalar cin hanci da rashawa ta kare akan jami'an gwamnati ne kawai. To koya masana ke duban wannan, musamman in aka yi la'akari da yadda irin wannan muguwar ɗabi'a ta gurɓata al'ummar ƙasar baki ɗaya.
Shi aikatan yi corruption hali ne kuma shi hali koya mutum shi ake tun yana gidansu har ya shigo makaranta. Za ka ga ai wani lokaci iyaye suna kokari su koyar da tarbiyya mai kyau, amma in yaro ya shiga makaranta sai ya samu abokai ya kuma samu muggan malamai da mutum ya koyi tarbiyya da za ta tsore da abin da ya koyo gida, sai ya koyi wani abu.
Za ku ji ƙarin bayani ɗan anjima kaɗan a filin matasa masu basira. Kuma za mu kawo muku hirar da muryar Amurka ta yi da ɗaya daga cikin matasan da suka halarci taron ƙolin matasa shugabanni na yankin Afirka. Bayan haka za mu kawo muku amsoshin tambayar mu ta jiya. Halima Abdullahi kuma na nan tafe da filin girke-girke, duka a cikin shirin yau da gobe.
Kusan makonni biyu kenan da kammala babban taron matasa shugabanni da gwamnatin Amurka ta shirya a nan birnin Washington, wanda ake kira Yali a Turanci. Haruna Fatawa Indahi na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron, kuma ya bayyana mana muhimmancin wannan taron.
Yana da muhimmanci kwarai da gaske, saboda na farko ni ina daga cikin fanni na kasuwanci. Makaranta da aka kai ni shine University of Nevada a Reno. Na samu mutane masu kwarjini, masu aiki kwarai da gaske, sannan kuma masu kaunar mutane a zuci. Sun rungume mu, suka koya mana daki-daki yadda za mu yi kasuwanci mai ɗaurewa. Saboda haka ina ga idan na koma zai taimako sosai, saboda na koyi yadda zan kula da ma'aikata, na koyi yadda zan samu ma'aikata masu inganci, na koyi yadda zan sarrafa, zan yi kasuwanci yadda mutane za su iya su saya kayana nan take. Sannan kuma na koyi yadda zan taimaka ma mutane, domin a cikin abin da muka koya shine kowane sati muna da rana guda wadda za mu fita mu je mu yi aikin taimakon kai da kai. So a nan ne na koya cewa to idan ana taimakon aikin taimako kai da kai a nan, ashe a Najeriya muna bukatar sa sosai. Saboda haka na koya cewa idan na je nima zan sa mutane mu dinga taimakon juna, muna aikin kai da kai, wannan zai kawo cin gaba kwarai da gaskiya a cikin al'amuran rayuwar mu a Najeriya.
Me ka koya a taron da zaka iya amfani da shi wajen bunƙasa rayuwar ƴan uwanka matasa a Najeriya?
Okay, da farko ina so in dauki wannan zarafi domin in gode ma shi shugaban kasa Barack Obama da kuma mutanen Amerika. Domin ba kowane mutum bane zai iya daukan mutane 500 ka zo ka ciyar da su, ka biya musu kudin jirgin zuwa da dawowa, sannan kuma ka koya musu na tsawon sati 6. Saboda haka ina so in kira ga shugaban kasa General Muhammadu Buhari domin ya tashi tsaye, saboda ya inganta rayuwar mutanen Najeriya. Matasa su ne shugabannin gobe. Idan aka samu matasa masu inganci kamar mu 40 da muka zo a Najeriya, muka rungume koyarwar abin da muka koya a nan, zai daure sosai. Sannan ina bukatar idan ya yadda ya hada kanmu mu hadu saboda mu san yadda zamu samu taimako, ba lalle ta kudi ba, amma taimako ta biyan ta kira ga gwamnatocin jihohi da kuma ministries da department domin su hada kai tare da mu domin mu samu mu yi training ma mutane, sannan kuma mu samu mu bunkasa irin waɗannan abubuwan da muka koya. Shi shugaban kasa na tabbata mutum ne wanda kowane mutum ya yarda cewa shi yana da daraja, domin mutum ne wanda kowane mutum ya ga cewa zai iya yin wani abin da zai canja Najeriya. Ta dalilin haka ne ina kira ga shi ya rungumi wannan program din. Dukkan fellows na wannan program ya rungume su mu yi aiki tare domin mun koyi abubuwa da yawa wanda zamu iya bada gudunmawar mu a cikin kasar Najeriya.
To daga ƙarshe kuma menene fatanka ga al'ummar Najeriya da ma Afirka baki daya?
Kasa ta Najeriya ina da fata manya-manya guda biyu. Na daya shine ina fatar zaman lafiya ga Najeriya. Sannan na biyu ina fatar samun aiki ma matasa. Wannan aikin kuma ba za ta samu ba sai in an samu daurewar waɗansu wurare kamar wuta, kamar su fannin agric, that is harkan noma kenan. Sai an samu daurewa, sai an samu mutane masu inganci wanda suke taimako a waɗannan yanki. So ina fata ma'aikatan Najeriya, matasan Najeriya da kuma matan Najeriya za su samu aiki, domin daya daga cikin abin da muke shine muna koyar da mata ne da matasa za su samu aikin yi. Wannan aikin yi kuma kada kowa ya sa ido ga gwamnati, domin na gane matsalar da muka samu shine kowane mutum yana so ya samu aiki a cikin gwamnati. Gwamnati ba shine lalle aiki ba. Mu samu yadda zamu yi kasuwanci domin mu sa kowane mutum ya yi kasuwanci, mu yi employing mutane saboda a samu daurewa. Domin idan ina aiki ba zan so wani tashin hankali ya tayar min da hankalin iyali na ko kuwa aiki na ba. So zaman lafiya shine abu mafi kyau kuma mafi muhimmanci wanda nake fata ga Najeriya.
Abubuwa da yake haifar da tabarbarewar ilimi a Najeriya, musamman ma arewacin kasar, ɗaya daga cikin muhimman abubuwa shine yadda wasu dalibai ba sa son mai da hankali wajen karatu. Wani mataki za a iya ɗauka wajen magance lalacin ɗalibai a makarantu na sakandare da ma na gaba da sakandare? Tambayar mu ta jiya kenan. Ga kuma yadda kuka amsa mana wannan tambayar a shafinmu na Facebook.
Yau da gobe, babban hanyar magance wannan matsalar ita ce kawai hanyar da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗauko, wato yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa. Domin wasu daga cikin malaman sakandare kan amshi kuɗaɗe wajen ɗalibai don taimaka musu wajen jarabawan WAEC da NECO. Wakazalika a makarantun gaba da sakandare ma bata sauya zani ba. Saƙo daga Madassir Ibrahim Manda Kaduna.
Yau da gobe, matakin farko shine a ɗauki malamai masu hazaƙa da ƙwazo, kana masu sha'awar aikin koyarwa. Domin kuwa wallahi ina iya tunawa ina ajin ƙarshe a makarantar sakandare garin Dambuwa. Aka kawo mana wani malami daga kwalejin ilimi domin ya koyar da mu harshen Hausa. Amma wallahi sai yanzu na tsananta bincike na gane wancan lokacin kasuwa ya ci a kanmu ba darasi ya koyar da mu ba. Na biyu kuma shine gwamnati ta sanya littattafai da kayan aiki masu yawan gaske da kuma baiwa malami damar ya koyar da ɗalibai abin da ya kware a kai. Yin haka shine zai sa ɗalibai su samu sa'idar koyan darasi cikin tsanaki da lumana. Saƙo daga Adamu Aliyu Ngulde.
A lokacin cikin malaman makarantun akwai 'yan Ghana da 'yan India da yare kala-kala suna koyarwa, amma yanzu an ce sai indigen, wato 'yan gari kenan, sai matan ciyama, sai matan sakatari da matan manyan 'yan jam'iyya. Kaga kuwa headmaster ba ka da damar kai ta gaba don suke gaban. Saƙo daga Muhammad Danjuma Sali.
Salam yau da gobe, fatan alkhairi a gare ku. Hakika al'amarin lalacin ɗalibai a makarantu ya ta'allaka ne ga malamai. Idan za a samu jajirtattun malamai, to za a samu maganin lalacin ɗalibai na sakandare da ma makarantun gaba da sakandare, tare da samun karatu mai inganci da albarka. Saƙo daga Muhammad Ahmad Idris.
Yau da gobe, addu'a ita ce kawai maganin wannan abin, domin lalacewar ta yi tsanani sosai. Saƙo daga Adamu Muhammad Dambojuwa.
Yau da gobe, ya kamata ma'aikatar ilimi da malamai su ɗauki matakin ba sani ba sabo ga duk wani ɗalibi da baya mai da hankali a makaranta, ko kuma yake nuna lalaci daga matakin secondary har gaba da secondary, domin a gudu tare, a tsira tare a harkar ilimi. Sako daga Yusuf Mega mai Gombawa.
Babban matakin da za a dauka wajen magance lalacin dalibai shine: na farko, dole ne a dukufa wajen karfafawa daliban gwiwa su koyi juriya, sannan in dalibi ya zama na kullum sai ya fita ya nemi kuɗi kafin ya samu abin da zai je makaranta, nan ma matsala ce. Sako daga Madrasar Muhammad Tafawa Balewa.
Matakin magance lalacin dalibai a kowaɗanne makarantu ya kamata gwamnatocin jihohi su dauki matakin raba mata da maza a waje guda, saboda hada mata da maza waje guda yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da lalaci ga dalibai. Suna mai da hankali ne akan soyayya ga ƴan uwansu dalibai, kai har ma da malamai. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura.
Yau da gobe, hanyar da ya kamata hukumomi su bi wajen magance wannan matsalar ita ce inganta harkar ilimi da kuma samar da abubuwan karantawa. Shine kawai zai kawo ƙarshen wannan matsalar. Sako daga Prince Umar Marafa Gasol.
Yau da gobe, idan bera da sata, daddawa ma da wari, saboda yawancin dalibai sun karkatar da hankalinsu ga social media. Maimakon ka ga dalibi a bookshop yana sayan takardu, sai dai ka ganshi a kasuwar jagwalta wayoyi yana sayan waya, ko ya je a tura mishi film. Kalubale ga kanmu shine sauye rayuwa ta gari, gurin nacewa da karatu, da kuma bincike da tuntubar masana. Sako daga Ibrahim Bulama Lamba.
Yanzu kuma ga zauren matasa, inda yau za su tattauna game da batun taɓarɓarewar dangantaka tsakanin malamai da ɗalibansu a ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz.
Ta masu sauraron, barkanmu da yammaci, barkanmu da sake saduwa ku a cikin shirin nan na yau da gobe. Shirin mu kan taɓa lamuran yau da kullum. Yau fa a wannan shiri ina tare ne da wasu masu shiri da fashin baki kan al'amuran yau da kullum. A hannun dama na akwai Alhaji.
Alhaji Abba Yahaya.
Da kuma Alhaji.
Alhaji Usman, wanda aka fi san da Alhajin Jikawa Badarawa Kaduna.
To yau zamu taɓa wani batu ne malamai, abin da shafi zargin da ake wasu malamai kan cewa musamman a makarantun gaba da secondary na cewa suna neman ɗaliban su. Shin haka ne Alhaji?
Eh, to hakan tana faruwa. Kamar yadda ake bibiyar kadin abin da suke faruwa, ana ganin haka wasu a kafafen watsa labarai ko jaridu ko gidan talabijin mai hoto. Tabbas din haka yana yiwuwa, saboda abu ne wanda yake na sha'awa. Duk mutumin da yake namiji ba zai iya wato kange kanshi ba a duk lokacin da sha'awar ta motsa dan irin yanayin yanda ga ya mace, to wani ba zai iya kange kanshi ba, to dole a samu auka ma irin wannan yanayi. To kuma shi tsari na karatu yanzu tsari ne wanda yake ana buƙatar mutum a ce ya goge. Wasu makarantun sun bambanta, wasu za ga akwai tsari da tsaurira ne yanda ake gudanar da karatu. Duk ɗaliban da taga abin ya mata tsauri, taga kuma ko ta hanyar da za ta bi, to idan akai sa'a sai ga an samu irin wannan matsalar. Tabbas irin wannan abu yana faruwa.
Talajin Jigawa, ka ji abin da shi ya faɗi, kana gani haka ne koko me zaka ce?
To ni abin da zan ce gaskiyar lamari, a matsayinka na wanda kake shugaba, uba ga ƴaƴa ɗalibai, ni a nawa tunanin in zaka taimaki mutum ka taimake shi don Allah, ba wai dan saboda san zuciya ba, da wani tunani cewa ka biya wani buƙatarka. Ai, ba mata ba kadai, har maza suna fuskantar waɗannan matsalolin daga jami'o'inmu gabaki ɗaya, wanda zaka ga mace sai ta je ta kai kanta za ta yi fasin, ko namiji zai kai kanshi da abin aljuhun shi sannan ya samu ya tsallake. To amma dan Allah, yanzu misali a matsayinka na malami, a ce yau kai kana da diya mace, ka waye gari saboda matsala na rashin fahimtar karatu da wuri abin nan. Yau a ce kawai kana zaune ka ce ga dan uwanka malam wani, saboda diyanka ba za ta yi fasin ba, ya je ya neme ta wani hanyar da ba su dace ba, sannan kuma a ce wai ita ta yi fasin ya zai ji? Saboda Allah, ya zai ji? Ai, ya san ba zai ji dadi ba. Saboda haka gaskiya lamarin gaskiya ne, abubuwan suna faruwa haka.
To a zan dawo gare ka Alhaji, ga to amma ban dawo, ka ji abin da ya faɗi, wai idan aka bi ta tabarawa a bi ta mabisa hukunci, su ma matan da nasu laifi haka ne?
Ya dan muna ai kusan ma wato matan duk ta bangaren su ne abin yake faruwa, saboda in ka ne yanda ake sa kaya a makaranta, ifi yawancin ɗalibai ba su abin ka'idar da makaranta take gindawa na irin sitar da za a sa. to wayannan abubuwa su ne wani sa'in suke kawo matsala. Da idan kaga ya mace an kade ta daga ita sai malami kuma sannan ta yi wani shiga na daban, koda wasu wasan kwaikwayo suna nuna yadda ake ankarar da mutane, za ga akan wannan abin suke dada jawo hankalin jama'a. Irin yanayin shigar da ake yi a kadaice tsakaninka da kan daliba da malama ai da malami, to daga nan kuma sai tabbas yadda abin yake sai an samu wata kafa sannan irin wayannan abubuwan suke bayo abin da yake so a fahimta kenan. Sai an samu wata kafa tukunna, lalle akwai ana tirsasawa din, amma yawancin idan aka samu wata kafa ita tana da ra'ayi shi ma yana da ra'ayi, yanayin shigar da ake yi mata suke yi cikakkewa ko ina, to wannan shine yake bada mafi yawancin dama. Amma ai ba laifi bane idan yarinya ta yi kokari ta ci jarrabawar malami ba ta ci ba ta tsaya ta ƙara maimaita. Ai ba ai dukkan makarantu ana haka, daman kuma ka tsarin karatu yake, idan baka ci ba to ka tsaya ka maimaita, ba lalle bane ka fito ta hanya domin ka tsallake ko namiji ko mace.
Alhaji ga wasu suna ganin kan cewa tunda haka ne tsarin makarantu kuma su ma nasu a hukumomi a waɗannan makarantu su ma da nasu laifi, da a ce akwai tsararren matakai ko kuma a dokoki da haka ma bai faru ba.
Eh gaskiya ai duk makarantar da kaji kamar misali makarantar da nayi nan Kaduna Poly ai zaka ga an sa signboard na dress code ga yadda za a yi dressing ko, to amma gaskiya mafi yawanci akwai laifin ƴan matan, su suna ganin idan ba su irin wannan shigan ba musamman dalibai ƴan uwansu a makaranta da malaman ba za su kula su ba, tsakanin da Allah akwai laifin su sosai. Amma dai a dinga sara ana duba bakin gatari, shi matsayinka na malami ka dauki matsayinka na uba an baka tarbiya, to yaushe za a yi wanda aka baka tarbiya kuma a ce ka lalata tarbiya? Su kuma matan ba za su zo su yi performing yadda ya kamata ba, kawai sai su zo saboda suna samun wani suna bin malamai suna lalata wasu daga cikin su suna taimakon su.
Yau ma muna tare da Dr. Muhammad Alkali, malami a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto, wanda ya ci gaba da yi mana sharhi akan abubuwan da ke haddasa lalacewar dangantaka tsakanin malamai da dalibai.
Su ko malaman nan ya kamata su ji tsoron Allah, ba a ce ana biyan su albashi kuma shine haƙƙinsu, kuma shi yasa ai tun farko nake wannan rashin tarbiya ne. To don haka malami ya kamata ya ji tsoron Allah, ya san cewa gwamnati ta biya shi shine haƙƙin shi, in ya karɓi kuɗi wannan to ai ya tabarbatar da ilimin, ya ruza abin nan, yana neman ya rusa ƙasar nan, saboda shi ɗalibi in kama nuna mishi tun farko tun yana jami'a cewa ya ba da kuɗi ya ci jaraba, watan ka nuna mishi kenan hanyoyin da zai bi ya sata, kuma shi zai sa ko ya gama ya je aiki zai nemi hanyoyin ya yi. To don haka gaskiya wannan abin yana da illa sosai, yana da illa sosai, kuma ya kamata su jami'o'i da waɗannan makarantu ne su rika sa ido, duk malamin da ya wannan kada ma a yi tunanin wai a ragwanta mishi, a'a wannan irin su ne bata gari, ya kamata su bar makaranta ya su nemi wani aiki can, ko kuma a yi musu wani hukunci wanda zai sa su canza hali. Amma dai wannan yana da illa sosai, ba wai ruguza system din ma na education bane kawai, a'a ruguza al'umma ce gaba daya. Shi yasa har yanzu muke cewa ai fighting corruption yanzu abin har ya shiga jikin ba ma ma'aikata ba kawai, har da dalibai, banda ma dalibai tertiary school tun daga ƙasa in aka faro aka ce ai yaro zai ya san hanyar da zai ba da kuɗi ci jarba, a wannan kaman ana koya mishi hanya ce ta sata, cewa ba zai iya ba sai ya sata.
Dr. Inna fahimce ka, kana nufin kenan watan wannan abu da dalibai kan yi a tun a jami'a su ba da abun gora ga malamai, watan shine yake kawo corruption din nan da ake magana cin hanci da rashawa a cikin gwamnatoci kenan?
Kware ko da gaske yana da shi, yana da shi. Ai ka san shi corruption hali ne, da hali ne, kuma shi hali koya mutum shi ake tun yana gidansu har ya shigo makaranta. Za ka ga ai wani lokaci iyaye suna kokari su koyar da tarbiyya mai kyau, amma in yaro ya shiga makaranta sai ya samu muga abokai, ya kuma samu muga malamai, maimakon ya koyi tarbiyya da za ta tsore da abin da ya koyo gida, sai ya koyi wani abu daban. Sannan kuma har in akwai wata hanya gajera na mutum ya yi abu ya gama, ai shi ne corruption din. Tunda in ka saci kuɗin gwamnati ai wata gana yakin kenan ka bar aiki ka koma ka ci banza. To don haka kamar cin banza ne na jarabawa, ka ce bari ka bada kuɗi ka ci, zama short way kenan. Shi wannan rashin tarbiyya ne, kuma shi yana iya kawo dalilin samun corruption a al'umma sosai.
Doctor, akan samu malamai waɗanda suka nemi ɗalibai mata, sai ka ga cewar malami yana neman ɗaliba wanda kuma idan bata biye mishi ko ku bata yarda da wannan soyayyar ba, ko kuma kila soyayya ce ta aure ko ko soyayya ta lalacewa, zaka ga sai ya kai ga ya wahal da ita a makaranta. zai iya kara ta jarabawa ko wani abu. Ana zargin cewar akwai irin wannan abu da yawa a cikin makarantun nan na Najeriya.
Sosai kuwa malam Yusuf, akwai wannan sosai kuma yana faruwa, amma wannan ya kamata mutum ya yi mishi dubi ta alƙibla biyu, ɗalibi, ɗaliba mata da kuma shi malami namiji. Ɗaliba mata shi sa ai kakan ji jami'o'i sukan ce wannan ne dress code, shine hanyar da za a biya abin nan yarinya ko yaro ya sa sutura, shine ya kamata ya fito. Sai ka tarar da ƴan matan nan da suke sa sutura, watan kamar suna cewa gani gaban za a gani ina mai nema na, ina mai wani dalili. Ka ga cewa yarinya wani lokaci tun daga gidansu da tagada ma take yi, haka za ta zo jami'a ta fidda don rabin jikinta waje domin ta sha'awatar da wani. Kuma wata ɗin abin da take nema shi ne me zai haɗa ta da wani wanda za ta ce ta hoga shi. To don haka karatu da aka ce malami ya koya mata ta ga dama ta bayyana da kanta ta nuna ai ita ta shirya a ba ta jaraba ta ba da jikinta. Sai kenan. Sannan kuma gefe na biyu suke su ne malaman. Malamai wani lokaci suke da jan biro, kuma da jan biro ake ɗauka hukunci. Sai ka tarar da wani ɗalibin abin nan ko wata ɗaliba ko ta da ƙoƙari kana cin jaraba nan sai nuna mata ai shi dole yana da buƙata da ita. Kuma wannan shi ma corruption ne, shi ma wannan rashin tarbiyya ce. To kuma hakan ɗin yakan faru ko malamai da masu kula da su ya kamata su san cewa wannan hukunci a kansu ne. Don haka malami dole ya dage ya tarbitar da ya kamar yadda aka zannata, kamar yadda aka ce su yi shi. To don haka wannan ya zama kamar cin amana, sannan ya saba ma addinin shi, ya saba ma al'umma, sannan kuma ya saba ma jinsi na zaman mutum ɗan adam. Saboda mace wannan shi ne ita ce mace wannan al'auran nata, in ta ba da shi ta ba da mutuncinta, sannan kuma shi in ya tilasta ta to ya sayar da mutuncinta, sannan ya ƙasƙantar da ita, sannan kuma wannan abun har abada yana cin zuciyarta, sannan kuma ya ɓata ta tsakaninsu da al'umma. To don haka malamai sukan yi haka, sannan akwai bayanai da yawa, amma za ka tarar da ya mace idan ba ta so ba to yana da wuya wani malami ya haka da ita, ko da ta lissafa ne, ko da ta lissafa ne to ya kamata ta dage saboda ita ke. To don haka malamai su yi tsoron Allah, kuma hukumar da ke kula da waɗannan malaman su dage su tabbatar da malaman sun tarbiyyar da ƴaƴan nan, kuma su wulaƙantar da su kamar ta irin wannan hanyar ba. Sannan su kuma ɗaliban su yi tsoron Allah, kuma su san cewa iyayen sun tura su ne domin suna son su, domin su koya musu tarbiyya ta gari. To bai kamata ba. Don haka da macen da namiji in sun je karatu su dage su yi karatu, ba ta da makami wanda ya fi ta dage ta yi karatu, kuma shi ne makami za ta jarabawa. To don haka in ba ta karatu tana ta yawanta, in jarabawa ta kusa ta abin za ta yi ta neman hanya sai da za ta yi ta ba da jikinta ko ɗalibi ɗan uwanta ko kuma malami ya mata haka.
Hashtag ilimi dole saure ne da ke tattauna mahimmancin ilimi ga ‘ya’ya mata. Yau ma ya kawo muku wasu ra’ayoyi na wasu mata dangane da ilimi.
Ni sunana Halima Abdulrahman Wakili. Abin da kana ce ilimi yana da mahimmanci shi ne kusan ilimin ma shi ne ginshiƙin rayuwa. Babu abin da zai ke tafiya idan babu ilimi. Idan ka yi duba da yadda mutane suke tafiyar da rayuwarsu, ta zuwa ce waɗanda ba su da ilimin ana barin su a baya yayin da masu ilimin kullum suke gaba. Ko da ganin haka ma ya kamata mu san cewa ilimi yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam.
Sunana dai Fatima Maina Abdullahi, namba ce na Nigerian Youth Parliament Majalisar Matasa, ina representing Southern Borno. Karatu dai ko me zan ce yana da muhimmanci a rayuwarmu, don duk abin da za ka yi a rayuwarka idan babu ilimin nan ba zai taɓa tafiya daidai ba. Shi kuma karatu ba kuma magani ba ne na hana talauci. Amma idan mutum ya yi yana iya zama kamar tazara tsakanin mai shi da talauci, don shi da kanshi zai fa hanyar da zai tafiyar da rayuwarshi, zai shiga abubuwa da yawa, zai samu ya yi abubuwa ƙanana-ƙanana wanda zai kamar kuɗi. Ba lalle ba ne wai idan kai karatu za ka yi kuɗi, amma idan kai karatu shi ne dai kamar lada na arziki a rayuwa.
Menene sa kike jin ilimi yana da muhimmanci?
Yana taimaka ma mutane azumi. Mutum ya fita ka je makaranta is a part of ka koya abu, tunda a gida ba wanda zai iya koya maka, iyayenka ba za su fi koya maka abin da sikikinka ba za su koya maka ba. Kuma ka je can za ka koya good and bad, ka gane, especially ma Islamiyya.
Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe.
Yau a ɗakin girkin nawa za mu kawo muku. Yau a ɗakin girkin nawa za mu kawo muku yadda ake yin soyayyen kuskus ne. Shi dai da fari yadda ake yin wannan soyayyen kuskus, uwar gida za ki tanadi kuskus, sannan za ki tanadi albasa, mai kana kuma kina buƙatar ɗan koren wake da ƴan dogayen nan da karas. Idan da fadukansa za ki, kina buƙatar attaruhu da ɗan tumatur, idan kina buƙata ma za ki iya yin amfani da tattasai. To da fari idan a farinsa uwar gida za ki dafa wanda za ki ci da miya, za ki ɗauki wannan ƙulalen waken da ike yana da ɗan tauri, sai ki tafasa shi. Idan kika tafasa wannan waken sai ki juye shi. Idan kika juye, a nan kuma a gefe guda dama shi wannan karas ɗin kin kankare shi, kin gyara. Idan kika gyara shi, shi ma ƴan dogayen waken kin gyara shi, kin yayyanka. Duk idan kika yi wannan nan kuma ga ɗan tafasasshen wannan kuren waken. To sai ki kawo mai, dama tukunya kin riga kin wanke ta. Kin gyara komai da komai, sai ki dora wannan tukunyar akan wuta, sai ki kawo wannan man naki ki zuba. Shi kuma dama kuskus ɗinki kin juye shi. Idan fari zaki wanda zaki iya ci da miya, shi wannan kuskus ɗin sai ki dan zuba mishi dan gishiri ka dan a ciki, sai ki jujjuya shi tun a ƙasa. Wannan mai idan ya riga ya zafi, sai ki zuba kuskus ɗinki a ciki, ki kawo wannan kayan lambun da aka wussafa miki ki zuba a ciki. Sai ki soya shi, ki soya shi, ki soya shi sosai kamar yadda ake yin soyayyar shinkafa. Idan kika soya shi, wanda can kuma a gefe guda kin riga kin tafasa ruwan zafi. Idan kika tafasa ruwan zafi, wannan ruwan zafin dama saboda dan kuskus ɗinki yayi kyau, sai ki juye shi a ciki, ki rufe, ki rage wuta, sai ki barshi ya turara. Idan ya turara, zaki ga kuskus ɗinki yayi kwashar-shar kuma yayi kyau yanda zaki iya jin dadin ci. Uwar gida, wannan soyayyen kuskus naki zaki iya cin shi da miyar dage-dage, zaki iya yin ƴar ƙwarya-ƙwaryar miya ko kuma sauce, sannan zaki iya cin shi da miyar taushi. To shi kuma ta bangaren wanda zaki yi shi da faduka, duk ɗaya ne da yanda zaki yi shi wannan farin kuskus naki. Wato hanyoyin da aka bi aka yi wancan shi ma za a yi, sai dai bambancin su ɗaya, wannan attaruhu naki da albasa zaki jajjaga su ne da ɗan tumatur ɗinki, sai ki haɗa su da waɗannan kayan lambu, sai ki ɗan soya su sama-sama. Idan kika soya shi, kuma kin ga uwar gida nan zaki zuba magi, ki zuba ɗan ƙarawa abinci ƙanshi da sauran kayan ƙamshi, sai ki soya su. Idan kika soya su haka kaɗan kaɗan, ba wai su soyi can ba, sai ki kawo wannan kuskus nasu, ki sai ki zuba a ciki da mai. Wato idan kika ɗan soya shi, kika soya shi kamar yadda muka kwatanta miki yanda zaki soya wancan farin kuskus nan, ma a gefe guda ga ruwan zafinki, sai ki zuba. Idan kika zuba wannan ruwan zafi, shi ma sai ki barshi ya turara, zaki ga kuskus ɗinki yayi kyau yanda ya kamata. To shi ma idan kina so, uwar gida, zaki dan iya hada dan salad ɗinki ko kuma kosulo, ki ci da wannan kuskus naki. Da fatan uwar gida, ko kuma in ce da fatan masu sauraro, za a gwada. To anan nake cewa a ci gaba da sauraron shirin Yau da Gobe da ke zuwa daga muryar Amurka.
A shaida akwai ma kuskus ɗin da ake iya yin shi fried. Ni ina jin na shinkafa.
Ai, ni ma dai sai yau na fara jin wannan abin, kuma wannan haɗin yayi. Don kuwa duk wanda ya ci wannan sai dai ya ta shan ruwa.
Gaskiya.
Ko me ka ce?
Ah, gaskiya.
To, Jamila da Yusuf, mun dai ji abubuwan da aka tattauna a kai yau, menene abin duba?
Gaskiya ya kamata malamai su san cewa koyarwa amana ce, kuma a duba wannan matsalar bisa dokar ƙasa.
Ai, to in malami ma bai yi wannan tunanin ba, to ai me amfanin yana koyarwan ma kenan, tunda ya riga ya san an danka mishi amana waɗannan yaran. To don haka haƙƙi ne a gare shi.
Haka ne, kuma ya kamata a ce shi malamin nan yana da kishi don ya koyar da ɗalibai. To a gurguje, Jamila, mi ce tambayar mu ta yau?
Tambayar mu ta yau ita ce, ta yaya rikicin Boko Haram ya shafi rayuwarka ko rayuwarki?
Ƙarshen shirinmu na yau kenan, da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da shi. Sai kuma gobe, Allah kai mu, za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage,
Yusuf Aliyu Harande,
da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin, Daniel Brown da Miss Nashwan. Ni kuma Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.